Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Mai sauraro kai mai albarka ne domin Ubangiji ya bamu wannan zarafi mu kasance cikin masu sauraro. Don haka a matso kusa da akwatin rediyo a samu wannan albarku. Sunana Ishaya Zakaria. Muna tafiye da fili na wakoki, muna kuma tafiye da fili na sujada da kuma guzuri domin rayuwa. Ayi bi kokari a bi mu a hankali ya inda za mu shiga shirin da kyau maraba da zuwa.
Jehovah Shira dan Wado Mizu Wansa
Muna Tafya
Tafya Tafya Tafya Zuma Siyona
Alamu Jehovah Shira dan Wado Mizu Wansa
Muna Tafya
Tafya Tafya Tafya Zuma Siyona
Muna Chiki Tafya Zuwa si hiyona
Muna tafya
Tafya tafya tafya Zuwa si yona
Muna chiki tafya Zuwa si hiyona
Muna tafya
Tafya tafya tafya Zuwa si yona
Zuwa si hiyona
Zuwa si yona
Si yona
Zuwa si yona
Zuwa siyona
Zuwa siyona
Siyona
Zuwa siyona
Muna tafya
Tachikitafya Zuwa siyona
Alamu Jehovah Shiradan Wado Mizu Wansa
Muna tafya
Tachikitafya Tachikitafya
Alamu Jehovah Shira dan Wado Mizu Wansa
Muna tafya
Tachikitafya Zuwa siyona
Muna chikitafya Zuwa siyona
Muna tafya
Tachikitafya Zuwa siyona
Muna chiki tafya Zuwa siyona
Muna tafya
Tachikitafya Zuwa siyona
Zuwa siyona
Zuwa siyona
Siyona
Zuwa siyona
Muna tafya
Tachikitafya Zuwa siyona
Zuwa siyona
Zuwa siyona
Siyona
Zuwa siyona
Muna tafya
Tachikitafya
Katafa zuciyar ku ta bace
Guna ba da gaskiya gare ni Ku ba da gaskiya ga Allah bana akwai guri zama da yawa
Katafa zuciyar ku ta bace
Guna ba da gaskiya gare ni Ku ba da gaskiya ga Allah bana akwai guri zama da yawa Zandawo dunia Zande kusamacha Zandawo dunia Zande kusamacha
Kia yendo kwa kina
Zandawo dunia Zande kusamacha
Zandawo
dunia Zande kusamacha
Mari sata
Zandawo dunia Zake kusamacha
Mari zina
Zandawo dunia Zake kusamacha
farko ta bace
kuna ba da gaskiya gare ni uba da gaskiya ga Allah uba na akwai wurin zama da yawa
kada fa zuciyar ku ta bace
kuna ba da gaskiya gare ni uba da gaskiya ga Allah uba na Yeso wake ni dai ta kasani zama daya daga cikin sarkaka Alamu yana sama yana shirya wurin zama sarkaka Alamu yana sama yana shirya wurin zama sarkaka
Tumuntamu
Allah yana sama yana shirya wurin zama sarkaka
Tukama waka
shirya wurin zaman sarkaka
kan da tiba
Allah yana sama yana shirya wurin zaman sarkaka
kan fasta ce
Allah yana sama yana shirya wurin zaman sarkaka
masu bi
Allah yana sama yana shirya wurin zaman sarkaka
masu bi
Allah yana sama
Mai sauraro sunana Pastor Ephraim Jidauna zamu yi bimbini a cikin litafi mai tsarki akai wanda na kira ta kiwon lafiya wakilai na kiwon lafiya karatu mu yana samuwa cikin wasika ta Yohana ta 2 ayarsa ta 2 tace kamnatacce na ina yin addu'a ka sami albarka cikin dukan al'amuranka ka kasance da lafiya kuma kamar yadda ranka yana albarka bari mu yi addu'a madaukake Allahnmu a sama mu roke ka yau ka yi magana da mu bisa ga wannan nasi ka koya mana hanyoyi da zamu bi domin mu kasance da lafiya mu gamshi nufinka kuma roko mu kenan a cikin sunan Yesu mai cetonmu amen Lokacin da Allah ya halice Adamu da Hawwa'u ya halice su cikakku cike da lafiya amma sa'an da zunubi ya shigo wannan halitta ya samu damuwa cututtuka sun shigo shi ya sa mutum yakan samu zafi ya samu ciwo har ma ya kai ga mutuwa wannan ba shine nufin Allah tun daga fari ba Wani lokaci sa'an da muka duba rayuwarmu a yanzu ababan da muna fama da su zamu ga kaman watakila haka Allah ya yi mu domin mu sha wahala zaka fara kadan kadan mutum ya dan fara jin ciwon kai kafin ka ankara baya iya yin tafiya ya hau gado yana nishi yana wayyo saboda zafi wannan ba shine nufin Allah tun da farko ba zunubi ne ya kawo mana ciwo Zunubi ne ya kawo mana zafi, zunubi ne ya kawo mana mutuwa. Amma akwai labari mai dadi a cikin litafin ruya ta Yohana sura 21 aya 4. Litafi mai tsarki ya ce, mutuwa kuwa ba za ta kara kasancewa ba. Ba kuwa za a kara yin bakin zuciya ko kuka ko azaba. Al'amura na fari sun shude. Akwai babban bege ga mai bi na Yesu Kristi. Lokaci yana zuwa da Allah zai mayas mana da cikakken lafiyar da muka rasa a gonan adini. Ubangijin Allah zai share dukan hawaye. Ubangijin Allah zai kawar da ciwo. Ubangijin Allah zai kawar da mutuwa. Shi yasa lokacin da Yesu Kristi ya zo duniya, ya nuna mana kwatanci domin mu samu dandano na irin wannan rayuwa da Ubangijin Allah zai mayas mana. A hidimarsa da yayi a duniya, Ya yi ta warkas da mutane daga kowace irin cuta. Masu aljannu, Yesu Kristi yakan fitar da aljannu. masu ciwon farfadiya Yesu ya warkar da su, kutare Yesu ya warkar da su, makafi ya bude idanunsu duka. Wannan shine abunda Yesu Kristi ya yi domin ya ba mu hoto, ya ba mu dandano na yadda rayuwa zai kasance a sabuwar Urushalima, a sabuwar kasa wanda yana shirya mana. Yana so mu kasance da cikakken lafiya kafin lokacin da za mu shiga cikin wancan sabuwar binni da za a mayas mana da komi da komi da muka rasa a gonan Adnin. Allah yana bukatar mu kasance cikin koshin lafiya. Da baya da wannan bukata, da Yesu Kristi bai warkarwa ba, da bai warkar da guragu ba, da bai warkar da makafi ba. Shi yasa wani lokaci, kamar yanda masu kiwon lafiya suna koya mana, cututtukan mu yawanci mu ne muke jama kawunan mu, saboda irin zabi da muke yi, saboda kudurorin da muke dauka, saboda wadansu halaya da muke sawa yau da kullum. Wani lokaci an koya mana ababen da ya kamata mu ci da ababen da bai kamata mu ci ba, wuraren da ya kamata mu je da wuraren da bai kamata mu je ba. Shi yasa ina so in ba mu wadansu misalai guda uku. Bari mu duba a lokacin da Allah ya yi halitta. Ya halicci duniyar nan lokacin ba zunubi, zunubi bai riga ya shigo ba. Amma tun kafin zunubi ya zo, Allah ya ba ma mutum aiki. Ya ce ma Adamu da Hawa'u su nome gona, su tsare ta. Wannan aikin noman ya ba su ne domin su rika yi suna motsa jiki. Kaga motsa jiki waɗansu mu muna dauka kaman ba wani abun kirki bane, yana nan tun kafin zunubi ya shiga duniya. Nufin Allah ne mu rika motsa jikunan mu, mu rika yin aiki da zamu motsa jiki. Waɗansu mu muna ganin kaman aiki la'ana ne. Aikin da muna yi na yanzu wanda yana kawo mana jibi la'ana ne, amma tun farko dama akwai aiki. Saboda haka ya kamata mai sauraro mu rika motsa jikunan mu domin mu kasance da lafiya. Tun zunubi bai shigo ba, Allah ya riga ya sa mutum yayi aiki. A lokacin da Adamu da Hawa'u suna cikin gonan Adnin, Allah ya ba su tsarin abincin da ya kamata su ci da wanda bai kamata su ci ba. Ya faɗa musu wayannan nau'in abinci shine ya kamata ku ci. Menene yasa Allah ya damu da abinci? Domin abinci da motsa jiki yana shafan lafiyar mu sosai ba kaɗan ba. Sa'an da muna cin ababen da Allah bai ce mu ci ba, mukan samu cututtuka. Misali a cikin littafi mai tsarki, Allah bai yarda mu sha barasa ba, giya da shan taba, ba shi da kyau. Idan muka karanta littafi mai tsarki a cikin littafin misalai sura 20 aya 1 da misalai sura 23 aya 29 zuwa 35, bai kamata mai bi ya sha giya ba. Sa'an da muna shan giya, muna yi ma wannan jiki namu illa. Shi yasa muna samun cututtuka da rashin lafiya iri-iri. Wani lokaci za a je asibiti a yi ta shan magunguna, magungunan nan su karan kansu ma suna da illa. Amma idan muka bi shawaran littafi mai tsarki da aka shimfiɗa mana, za mu kasance da cikakken lafiya. Shi yasa littafi mai tsarki Yohana yana rubuta ma ƙaunataccensa, ya ce kamar yadda kana samun lafiyan jikinka, haka nan ina addu'a bari ruhunka ya bunƙasa. Ruhaniyanmu zai bunƙasa idan jikunanmu suna cikin ƙoshin lafiya. Wani misali da nake so na bamu kuma shine muna samu a cikin littafin Korintiyawa ta fari sura 6 aya 18 zuwa aya 20. Littafi mai tsarki ya gaya mana cewa mu wakilai ne na waɗannan jikuna da muke da su. Allah ya ba mu wannan jiki amana ne. Korintiyawa ta fari sura 6 aya 18 zuwa 20 ya ce, ba ku sani ba jikunanku haikali ne na Ruhu mai tsarki, ku kuwa ba na kanku bane, an saye ku da tamani mai daraja. Jikunan nan namu an saye su, ba namu bane, jikin nan ba naka bane. Ko da shike wani lokaci zaka ji wata ta ce ai jikina ne, zan yi abun da na ga dama da shi. Waɗansu mu muna shan giya, waɗansu mu muna faskanci, muna zina da wannan jiki, mun manta cewa amana ne, kayan aro ne aka bamu. Rana yana zuwa da mai wannan kayan zai buƙaci lissafi daga wurinmu, za mu gaya mishi abin da muka yi da waɗannan jikuna. Idan muna so mu kasance da lafiya, dole ne mu bi sharuɗa na littafi mai tsarki. Waɗanda suna bin ka'idojin littafi mai tsarki suna cike da lafiya. Waɗanda kuwa suna kare dokokin kiwon lafiya na littafi mai tsarki, yau da kullum suna zama cikin rashin lafiya. Ina so in jawo hankalinka mai sauraro, mu biɗi nufin Allah a cikin al'amura da suka shafi kiwon lafiyarmu. Da haka nan ne za mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bari in yi mana wannan matashiya daga cikin littafin Fitowa Sura 15 aya 26. Fitowa Sura 15 aya 36, littafin mai tsarki ya ce, idan ka kasa kunni, ka lizima ga muryar Ubangijin Allahnka, ka yi abin da ke daidai kuma a gabansa, ka maida hankali ga dokokinsa, ka kiyaye dukan falillansa, ba ni sa maka cututtuka ko ɗaya wanda na sa ma Masarawa, gama ni ne Ubangiji wanda ke warkar da kai. Idan mun yi biyayya ga Ubangijin Allah, Ubangijin Allah ba zai sa mana cututtuka irin waɗanda ya sa ma Masarawa ba, amma zai ba mu lafiya yanda muke bukata. Ubangijin Allah ya ba mu ikon yin biyayya domin mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Jikunan nan namu haikali ne na Ruhu Mai Tsarki, ba namu bane. Bari mu yi addu'a. Mun gode maka ya Ubangiji domin ka koya mana mu san cewa jikunan mu haikali ne na Ruhu Mai Tsarki. Kana bukatar mu kasance da lafiya domin Ruhu ya zauna a cikin mu. Ubangiji ka ba mu iko domin yin biyayya. Alkawalin da ka yi cewa waɗanda sun yi biyayya ba za ka zuba musu cututtuka irin na Masarawa ba. Bari wannan alkawali ya zama namu. Marasa lafiya Ubangiji ka warkar da su. Waɗanda suna nishi suna kira bisa sunanka, Ubangiji ka ji su yau, ka ba su lafiya. Roko mu kenan a cikin sunan Yesu Mai Cetonmu. Amen.
Idan ka bar duniya a yau, da me mutane za su tuna ka? Duk wanda yake rayuwa a yau, Allah ya nufe shi da wani abin da zai taimaka wa wasu waɗanda suke bin sa a baya. Idan muka dubi tarihi, akwai mutane da suka yi abubuwa daban-daban. Babura da muke hawa a yau, waye yi babur? Wani ne fa yayi motar da kake hawa a yau? Ko gidan da kake zama a ciki, wani ne Allah ya ba sa basira yadda zai kirkiro gida ya kera gida har mutum ya zauna a ciki? Mai sauraro, rediyo da kake sauraro yanzu, wani ne Allah ya bashi basira ya kera wannan rediyon? Kaifa, akwai baiwa da Allah ya zuba a cikinka. Idan ko ba ka zauna ka yi zurfin tunani, ka biɗi Ruhunsa da kuma fahimta daga gare shi ka gane wannan baiwar ba, to lallai haka za ka zo rayuwarka ta shuɗe ba tare da ka bar wani abu a baya ba. Saboda haka ka dubi kanka, kada ka karaya, kada ka ce ni babu abin da zan iya yi. Za ka ce Allah ya zuba wasu basira, ni Allah bai zuba mun ba. Wannan ba daidai ba ne, domin duk mutumin da aka haife shi a cikin wannan duniya, Allah ya bashi baiwa. Duk abin da wani ya iya yi, kai ma za ka iya yi. Ko zai zame maka abin mamaki idan na ce za ka iya kirkiro jirgin sama ma? Domin mutane ne ai suka kirkiro wannan jirgin sama. Duk abin da ka gani yanzu a cikin duniya, wani ne ya yi shi. Kai ma Allah na iya sa ka kai wannan abin. Kana son kai gona ce mafi girma? Tashi, Allah zai baka ikon yin wannan. Kana so ka gina gida ne mai kyau da za ka zauna a ciki? Tashi, kana dogaro ga Allah ba tare da cuta ba, za ka iya yin wannan abu. Me kake so ka yi? Me kake so ka kirkiro? Kada ka ce ba na Ingila balle Amerika ba zan iya ba. Ko anan kana iya yin wani abin da zai kawo albarka ga wasu. Saboda haka, kada ka dubi kanka ka ce kai ba komai ba ne. Ka dubi cikin zurfin zuciyarka, akwai abin da Allah ya zuba maka da za ka iya fito da shi domin ka albarkaci wasu. Idan ka bar duniya a yau, da me za a tuna ka? Za a ce ga kabarin wanda ya kirkiro abu kaza, ga kabarin wanda ya yi abu kaza ya bari a baya, koko za a manta da kai ne? Inda ni ne kai, sa'ad da na kwanta a cikin dare, zan yi tunani in roƙi Allah idan gari ya waye ya buɗe mani idona a kan abin da zan iya yi wanda bayan na bar wannan duniya za a tuna da ni.
Iya abinda ya sauka kenan a shiri na yau. Mai sauraro, muna sa idon samun sakonka a ta adireshin imel namu awrnigeria@yahoo.com. awrnigeria awr@yahoo.com ko kuwa ta Facebook a awr/hausa awr/hausa. Sai mun gan sakonka. Ina godiya zuwa ga shi Pastor Ephraim Jidauna da ya kasance tare da mu a wannan mako gaba daya. Ubangiji ya yi albarka. Ina kuma godiya zuwa ga Pastor Audu da kwaya da kuma zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga Kalambay a Jingiri Jihar Plateau da wakoki da suka mana a shiri na yau. A madadina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jagede da kuma Eze Ilewemci, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan jin yunwa, sukan rasa, amma duk wanda ke bidan Ubangiji ba zai rasa kowane abu mai kyau ba. A tuna a yi addu’a da iyali kamin a kwanta da kuma wayewar gari.